sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Shari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 24 ga watan October 2020. Kamar ku ji abin da muke tsada shi, Mahmud sa makalan labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Amurka ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafe. Ana ci gaba da tafka da zaman fada a takaddamar da ake kan yankin Nagorno-Karabakh, yayin da Armenia da Azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai harhare.
Kafanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu tsofaffin shugabannin ƙasar. Sadiyar tarzoma 'yan saka tamami Najeriya.
Kuka shugaban shugaban Najeriya masu rai sun halarci wannan taro kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa. Sun yi Allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su raba kan kasar nan.
Sannan a Najeriya har ila yau a jihar Kwara, za ku ji inda mazauna yankin ke tofa albarkacin bakinsu sakamakon dokar hana fita da aka sanya bayan warwasan dukiyoyi da wasu gubata gari suka yi yayin da ake zanga-zangar EMSAS a birnin Ilori.
Kuma ya sa wannan doka cikin dare da ya shafi na dai biya mu dai dukkan mu bi doka ga mutanen mu masu kasaba kowa yana cikin gida. Yanzu da nake ma magana ina cikin gida tare da iyalina.
Za kuma muleka jamhuriyar Nijar inda wasu shugabannin al'ummar kasar suka fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece kuce da ke tsakanin su akan maganar shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. Kamar makeri kuma na nan tafi da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin wani taro da ya da tsakanin shugabannin ƙasar a ranar Juma'a, inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan. A cewar shugaban ƙasar, cikin wannan tashin hankali da ya faru an rasa rayuka da dama an kuma barnata dukiyoyin gwamnati da na jama'a, amma duk da haka ba a daina rikicin ba. Yana mai cewa jami'an tsaro sun iya bakin kokarin su wajen ganin ba su fusata ba yayin da ake wannan rikici. Ya kuma kara da cewa gwamnati ba za ta nade hannu tana kallon bata gari suna cin karansu ba babbaka ba. Sai dai shugaban Najeriya bai fadi adadin mutanen da suka mutu ba, amma bayan taron ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa fararen hula 51 da 'yan sanda 11 da sojoji 7 ne suka mutu a lokacin wannan tarzoma. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomin Najeriya da kada su yi amfani da ƙarfin tuwo idan suna arangama da masu zanga-zangar. Yana mai cewa ya samu tabbaci daga shugabannin Najeriya cewa ba za a yi hakan ba. A ranar Alhamis, Amurka ta yi Allah wadai da matakin da 'yan sanda suka ɗauka akan masu zanga-zanga a Lagos, inda sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo ya nemi da a gudanar da bincike. Amurka ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafe. A cewar jaridar New York Times, an samu rahoton sama da mutum 82,000 da suka kamu da cutar a ranar Juma'a a sassan Amurka, lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan Yulin da ya gabata, inda ya dara da mutum 6,000. Jaridar ta Times ta kuma rawaito cewa kusan Amurkawa 41,000 na kwance a asibiti, abin da ya daidai da ƙarin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata. A halin da ake ciki, jihohin da ke yankin tsaunuka da kuma waɗanda suke yammacin tsakiyar ƙasar ta Amurka ne suke ganin ƙarin masu kamuwa da cutar. Wani sabon kiyasi da cibiyar nazari kan alƙalaman lafiya da jami'ar Washington ta yi a ranar Juma'a ya nuna cewa adadin waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta COVID-19 zai iya haura 200,000 nan da zuwa watan Fabrairu idan har Amurka ba su rungumi shawarar amfani da takunkumin rufe baki da hanci ba. Kiyasin ya ƙara da cewa adadin waɗanda ke mutuwa zai iya sauka da mutum 130,000 idan kashi 95 na Amurkawa suna saka takunkumin. Ana ci gaba da tafka kazaman fada a takaddamar da ake kan yankin Nagorno-Karabakh yayin da Armenia da Azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai harhare. Hukumomin Nagorno-Karabakh sun ce wani makamin roka da Azerbaijan ta harba a yankin ya sauka a garin Martaket da wasu ƙauyuka da dama a yankin da ake kira Martuni a daren jiya. Sun kuma ƙara da cewa an kashe musu dakaru 927 sannan sama da fararen hula 30 sun mutu. Ita dai Azerbaijan ba ta faɗi iya adadin ɓannar da aka wa dakaranta ba, amma ta ce fararen hula 63 sun mutu sannan an jikkata wasu 292. Yayin da ake ci gaba da faɗan, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ministocin harkokin wajen Armenia da Azerbaijan da su kawo ƙarshen wannan rikici su kuma kare fararen hula bayan kusan wata guda da suka kwashe suna tafka faɗa.
Da farko fadar gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu tsofaffin shugabannin ƙasar sanadiyar tarzoma EMSAS da tamamiyar Najeriya. A jiya Juma'a shugaban Najeriya ya gana da tsofaffin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, Olusegun Obasanjo, Yakubu Gawan da dai sauransu. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a wannan rahoto da aika mana daga Abuja.
An yi wata ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da tsofaffin shugabannin ƙasa na Najeriya domin yin nazari da yin tur da Allah wadare da irin bore da tashin hankalin da biyo bayan zanga-zanga lumana da aka ce za a yi domin a kawo gyara ga ɓangaren 'yan sanda na SAS, amma rigimar ta juye ta zama abin da ya zama bala'i ga 'yan ƙasar Najeriya a sassa daban-daban a yanzu. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma sakamakon ganawa da aka kammala tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da tsofaffin shugabannin ƙasa na Najeriya a Abuja, inda yake cewa
duka tsofaffin shugabannin Najeriya masu rai sun halarci wannan taro. Shugabannin nan sun yi maraba da shugaba Muhammadu Buhari don jawabin da ya yi da matakai da ya dauka zuwa yanzu, kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa. Sun yi Allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata, kuma sun yi Allah wadai da irin kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su raba kan ƙasar nan. Suka jaddada cewa Najeriya ba za ta rabu ba, kuma duk wani mataki da za a dauka don a yi maganin masu neman kan rufe kan kasar nan ya kamata a dauke shi tun yanzu.
Kana ganin wannan taro zai canza wani lafazi ko wani sha'anin taɓarɓarewar tsaro da kashe-kashe da kyamatar juna da yanzu aka ga kamar ƙungiyar ta IPOP ce ita ce ke haddasa shi a cikin Najeriya?
Eh, to ai idan har sako muhimmi kamar irin wannan ya fito daga tsofaffin shugabanni daga kuma fadar gwamnatin Najeriya cewa kai ya kuma waɗannan mutanen mutane ba su da goyon baya, to wannan za a ci riba guda biyu. Na farko dai kasashen duniya da suka fara wasu kalamai nan suna nuna tausayawa waɗannan mutane fitinannu su san cewa akwai kuskure a cikin irin mataki ma da suka fara ɗauka, kuma su fahimci cewa Najeriya a shirye take ta kare hurumi da martabar ƙasar Najeriya. Ba za mu bari wasu su zo su kawo mana wani cin zarafi ko kuma a yaga ƙasar nan ba.
Shi kuma Malam Abdulrazak Alkali da ya da jikin shugabannin kungiyoyin sa kai a Najeriya ya bayyana min abubuwa kuma takan da ya kamata a ce gwamnatin kuma ta dauka.
Mun san akwai tsare-tsare to ya kamata amma a karfafe su, wanda kuma wannan ko ba hukuma ba dai a ce kaman committee wanda zai hada da kungiyoyi masu zaman kansu da yan jarida masu bin kwakwafi da kuma ragowar mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro a kasar nan. Ai wani tsari wanda za su iya bibiyar me wannan yan sanda suke idan an ga abubuwan da suke tun kafin abu ya wuce gona da iri a ja hankalin.
Yanzu matsayin da shugaba Buhari ya dauka kuma aka bayyana wa duniya shine kowace jiha ta sa kwamitin bincike waɗanda aka karkashe ba su ka'ida ba, waɗanda ma ko kuskure aka yi wanda aka cutar, waɗanda dai aka nakasa a hannun 'yan sanda ko da na SAS ko ma irin 'yan sanda ne, domin gwamnati ta bi diddigi ta biya diya ta hukunta 'yan sanda da suka yi haka domin ya zama izina ga wasu a baya ko da za su aikata irin wannan mugun abu. Kana jin wannan zai yi tasiri zai yi ganin tarihin da ke akwai a Najeriya cewa ba a hukunta masu laifi ko kuma in ma aka yi bincike ba abin da ake tsinanawa da shi
gaskiya hakan zai taimaka mutuka zai ba jama'a karfin gwiwa kuma wanda aka zalunta suke da kuka a zuciyarsu har yau idan aka samar da wannan ne aka bincike masu mai kyau aka samar da mutanen da aka zalunta aka bi musu haƙin su zai ba jama'a karfin gwiwa kuma su kansu ɗan sanda da suke aikata irin wannan laifuka za su gane cewa idan kai ba kai uci banza ba kenan
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
to madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Kamfanin samar da wutar lantarki na Pacific and Gas dake jihar California ya ce zai katse wutar lantarki ga mutum sama da miliyan 1 a gobe Lahadi. Domin kaucewa tashin gobarar daji sanadiyar dawowar yanayi dake haifar da wutar daji a yankin. Kamfanin ya ce katse wutar zai shafi kananan hukumomi 38 dake tsakiya da arewacin jihar ta California, ciki har da wasu yankuna da suka shafi San Francisco Bay. Masu hasashe sun ce yanayin da za a shiga zai samar da iska mai kadawar da za ta iya kai da tsirakun lantarki da ba su da karfi, waɗanda su akan ɗorawa alhakin tashin wutar daji mai haɗarin gaske. Da safiyar gobe Lahadi ake sa ran za a katse wutar, kuma ba za a kunna ta ba har sai ranar Talata. Lamarin da kiyasi ya nuna cewa zai shafi gidaje da wuraren kasuwanci 466. A yau Asabar al'ummar kasar Masar suke kada kuri'a a zaben farko na 'yan majalisa, wanda ake hasashen zai samar da majalisar dokoki da ke dauke da magoya bayan shugaba Abdul Fattah al-Sisi kamar yadda aka gani a baya. Fitowa fili mutum ya soki gwamnati a kasar ta Masar abu ne da hukumomi ke wa kallon hadarin kaji, lamarin da kan kai ga tankwasa masu nuna adawa da gwamnati a 'yan shekarun nan. Kusan mutum miliyan 63 ne ake sa ran za su yi wannan zaɓe mai matakai biyu, wanda ake kara wajen neman kujeru 568 cikin 596 da majalisar wakilan ƙasar ke da su.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa birnin Ilori da ke jihar Fara a Nigeria, inda hukumomi suka saka dokar hana fita bayan da wasu zaune gari banza suka yi tawarwasan dukiyar jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar NSAS. Ga wakilinmu dai Hassan Umar Tambol dauke da ƙarin bayani.
A sakamakon wasan dukiyoyi da masu zanga-zangar kamar 'yan sandan SAS masu yaƙi da 'yan fashi da makami suke yi a birnin Ilori na jihar Kwara, gwamnatin jihar Kwara ta sanya dokar hana fita. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ilori ta wayar tarho don jin irin halin da ake ciki a birnin.
Sunana Yusuf Abdullahi Shika, sakataren sarkin Hausawa na jihar Kwara. Gaskiya dai an yi doka jiya da daddare bayan abubuwa na barna hakan masu kankama kan mutane suna ta guje-guje dukiyoyin mutane dai ana wa mutane asara. Gwamna ya sa wannan doka cikin dare daga 12 na dare. Gaskiya mu dai dukkanmu mun bi doka don mutanenmu ba su fita ba, kowa yana cikin gida. Yanzu haka nake ma magana ina cikin gida tare da iyalina.
Ya kuke fama da wannan doka?
Alhamdulillah, wato jihar Kwara dama tana da ɗan bambanci da wasu jihohi. Su gurare sai a tankari wani kabila ko a tankari baki ko wani abu. Domin anan kawai su ɗan iska dukiya kawai suka fa a gaba. Ba ruwan su wai su samu wani Bahaushe ne bari abu ya shigo in yamuri ne ko wani abu a ba ruwan su. Amma kana faɗa ba ne illa iyaka kawai su yi barna kawai.
To dukiya ko biyar bai ne ko in yamuri ko Bahaushe duka ɗaya ne garin su.
Duka ɗaya ne. Amma kuma sun fi harin irin manya-manyan shaguna kamar su Shoprite, kamar su manyan supermarket ko banki haka.
Kafin a sa wannan dokar hana fita, kaga wani shago wanda an ka wasa sai.
Ni ne ina kasuwa. Inda nake na kasuwanci kawai sai muka ga mutane suna ta gudu, to maza-maza muka rufe shago dai muka shigo motoci muka kama hanya. To a hanya tsakanin namu kasuwan da gida akwai wani babban sito na Ministry of Agriculture inda ake ajiye abincin manoma. Abin ili ne taki ne wane ne da ake ajiyewa wanda ake ba manoma. To a hanyar zango kenan muka samu sun fasa shi suna kwasan kaya da kwano da aka tara za a raba wa waɗanda ambaliya ya shafa. An kwashe kayan suka yi ta ɗiban kayan dan tafi ta sai ya tsaya ya fakin nan kai zai tsarsa ya gudu ya je inda aka fasa so din yana dibo kaya yana sa ta tafi din shi ka fi ta ne 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 muka samu dai Allah ya taimake mu muka wuce wannan gurin ga mu da illa wannan sto din yake kuma hanyar Shoprite kenan da suka gama da nan kawai sai suka tankari Shoprite suka fasa sto na Shoprite suka fasa kwasan kaya ko da muka zo area inda Hausawa muke da na kasuwan gwari na nan Monday market a Ilori Kwara State.
Yaya birnin Ilori yake yanzu bayan an kafa dokar hana fita?
Tambayar jama'a dai suna dan fita kadan kadan, waɗanda suke dan fitowa neman abinci, mata suna dan fitowa kadan, amma dai ba wani tashin hankali, komai dai yana tafiya daidai insha Allah.
Yaya su masu zanga zanga sun fito a nan birnin Ilori?
Sun fito amma magana zanga zanga barayi ne tambayar, saboda sun je suna fafata shagunoni da wayoyi da wurin masu abinci, baja tuntun sun tarma ana sauke kaya a wata tirela suka kwashe kaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, to a jamhuriyar Niger wasu shugabannin al'ummar kasar sun fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece-kucen da ke tsakanin su akan maganar shirye-shiryen zaben ga magaran da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Solomon Mani Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Yanayin tashin hankalin da ake ciki a wasu ƙasashe makwabtan jamhuriyar Nijar a sanadiyar rikicin siyasa ya sa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH gaggauta kafa wani kwamitin musamman mai kunshe da shugabannin rukunoni daban-daban na al'ummar wannan ƙasa, da zumar samo bakin zalar rikicin da ya sarke a tsakanin 'yan adawa da masu mulki. Shugaban ƙungiyar addinin Islama ta IEN, Sheikh Jibril Sumaila Karanta, na daga cikin mambobin wannan kwamiti na dattawa.
Kwamitin dai akwai malumai, akwai sarakai, akwai malumai na Krista, kuma akwai sarakin gargajiya, kuma akwai alkalai da lauyoyi, akwai wadansu dattijawa da su manyan mutane ne wanda suna da khibra na shugabanci na jagoran jama'a, saboda su sun san yanda tsarin da in an yi abin yana ta yi daidai insha Allah.
To koya 'yan siyasa ke kallon wannan yunkuri? Alhaji Lawali Salisu Usa ne a jam'iyyar Hamayya ta Model Lumana.
Wajibi ne a haɗa kanin 'yan Nijar manyan da, amma inda aka samu kuskure an samu kurakurai tun can baya na ba a zamna ba, a shirye da mutane mun yi ta korafi, mun yi ta korafi, mun gaya musu sai nan nan da aka kafa ba mu amince da ita ba. Mun dauko zancen kwada electoral tun lokacin da aka kirkiro wannan article which saboda musamman a haina da wani dan Nigerian takara saboda mutum guda. Zabe ayi shi nagari, nagari shine da kowa da kowa, wanda ya ci da wanda aka kada su barkanci juna.
La'akari da yadda 'yan adawa suka kafe akan bakansu game da abubuwan da suke dauka a matsayin silar cece-kucen da ke tattare da tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka, yasa kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Usman Muhammadu ke ganin akwai wuya a samu sulhun da ake fata ta hanyar wannan kwamiti.
Latujan suna bata lokacin su ne da waɗannan mutane, ba abin da suke so illa mulki. Allah ya karbi shi hannunsu, suna son su maido shi da ƙaili. Allah bai maido shanunsu ba. Na raba ka da mutumin da bai son a gyara abinda suke so su kawo hargitsi, su hana zaɓe ƙasar nan har lokaci yayi su a ce mai su a yanzu transition za a yi. To ba a wannan zamuci zaɓe.
To sai dai Shehin Malamin na cewa yana da ƙwarin gwiwar za a sami nasarar abinda aka sa gaba.
Kun zaka neman abu wajen Allah. Manzo Allah yake ka sa su zuciyanka abu yana yi. Yake idullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Kai roƙon Allah ku tabbatar Allah yana karba. To haka nan ne, duk abun za ka shiga ciki, ka shiga da kyaukyawan niyya, da niyya abun yana yi. Kwanci hankali mu ce so, ta ba mu lokaci.
Tuni dai kwamitin na dattawa ya gana da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin siyasar wannan ƙasa, yayin da a nan gaba kwamitin zai nemi tantaunawa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu da muƙarrabansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya, A Dawo Lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Lafiya yake kawo ƙarshen hira da muka faro da Isa Ali, shugaban wata ƙungiyar fafutukan kare hatsarin mota a birnin Accra da ake kira Valda a takaice, akan yaki da ƙungiyoyi irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki, lamarin da ke haddasa hatsarin motoci a Ghana. A makon da ya gabata, bakon namu ya kai inda yake cewa duk da na'urar auna barasa a cikin jinin matuƙa, ana samun hatsarin ababen hawa a Ghana. to bari mu tashi daga wannan gaba.
Nan auren da kenan muna samun hatsarin suna faruwa saboda ba ko ina zaka samu dan sanda ba a ko ina bane in ka duba manyan mutanen titunan mu wasu lokaci sai kaga kamar ana wannan duba sai a duba jiya na waje ka sha rike cikin ka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan kuma mun kira kuma kan yan sanda kuma magana da su ma su ce yi ne gaskiya su ma suna kuka kamar su da kansu yan sandan ba yau haka suke da shi ba su ba su iya su ajiye mutane su wurare da dama inda muke so na farko kenan sannan na biyu kuma wannan na san kuma ba wai suna da shi da yawa ba ne kadan suke da shi saboda shi ba su iya ko ina kowane titi iya dai su ajiye wannan kuma mashin sannan kuma kudi kuma ya zama mana matsala saboda sai mu ce budget da sai mu ce kudin da gwamnati kuma su ba su ba wai ya ishe su bane su ma kadan da ake ba su shi suke kokari da shi ha saboda shi kira dai mu muke yi da jama'a dai ba su da ya wadanda ke da arzikin su ko mu ce philanthropy ne manyan kungiyoyi su ma su yi kokari ya so su zo su taimake mu sannan kuma cikin shirye-shiryen da kuma mun ka san ana yi wani lokaci kuma na gaya maka ai kokari yanzu kan titunan mu yanzu an ajiye camera ka gane kamar yadda muke da shi wasu barukan da dai sun kai nisa in ya so in dai ko ba a yansa dan sanda wurin ma a kuma camera nan na wurin ya iya gani irin tukin da kake yi kun an gan kamar tukin ka bai da kyau ko bai da kyau to tun ka min ka kai wani dan shinde sai ka dan yan sanda sun fita da kai ya so su iya je su tsaya da kai saboda kaka ci gaba da tushi ballin ka kawo matsala gaba so shi wannan shiri kuma dai ana cikin wannan shiri amma kaka manta haka ba inde mun kai kokari mun ka hana shan giya ma da tuki kaga babu neman wannan na'ura kenan saboda sai ne mun mai giya dai na cikin ka kada kanta ka san kaman wannan ka saka doka
to bai da Allah yanzu bari mu duba gabaki daya ya batun hasaran motoci a kasar Ghana
mun ka duba shekaran da ya wuce kaga kaman gaskiya mun ka duba irin mutanen da gaskiya mun kai rashi sai mu ce sun ka mutu kan titi a matsayin sai mu ce hasarin motoci gaskiya ya ka mana damuwa sosai ya ka mana damuwa sosai sai ka ga hasari guda accident kenan mutane 40 50 saboda girman motar ya ka mana matsala amma da mun ka shiga shekaran da 2020 kenan sai gaskiya hasari ta zo kasa me yasa ta zo kasa mu duka mun gane cewa kuma da mun ka so da mun ka shiga sai mu ce January to March sai muka ga kaman to hasarin dai tana nan yanda take amma da muka shiga shi watan March zuwa saboda corona virus da ya zo sai ya bari mun ka shiga lockdown gaskiya da an ka shiga lockdown sai ya bari saboda jama'a ba su fita ba a tuci sai ya kawo accident nan kasa gaskiya yanzu haka dai sai mu ce accident shi hasarin sai mu ce accident dai tana zuwa amma ba kaman sai mu ce shekarun da suka wuce ba yanzu haka dai sai mu ce bai duban jimawa haka ba sai mu ce wani bakwai uku da dai sama mun aka samu manyan motoci sun ka samu hasari dai an kai rashin mutane zuwa 20 dai zuwa wannan kuma da an ka duba wannan matsalar sai mu ce batun wuta ne kan hanya kuma wannan driver kuma sai mu ce kwana na ciki dai ababai wasu irin matsalolin nan ne kwana kuma hanyar kuma daya ne single lane ne shi ne wannan na zuwa haka wannan kuma za ta so in ka ce za ka ubati sai ka ga kaman ka je ka hadu da wani motar da ke zuwa amma alhamdulillah sai dai da za mu takara sai mu ce kungiyoyin siyasa duka yanzu sun ba alƙawura kaman in dai Allah ya sa an ka zabe shi za su yi kokari yau sai su duwa lajiru dan shi ne ne biyu
wato su fada da su bude hanyoyi su yi fadi
eh za su bude hanyoyin su yi fadi saboda in da motoci biyu za su bi yanzu motoci hudu sun yi su bi biyu su zo ta haka biyu kuma za su to wannan ya kawo mana ya kawo sauki sosai muna dai roƙo Allah dai Allah ya ba su sa'a ya so su nasara su so su mana ya mai su abu da hanyoyi
to majalla ƙarshen hiranmu da Isa Ali na kungiyar Vals mai fafutukar kiyaye hasara a Ghana sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da sabon shiri idan Allah ya yarda yanzu a madadin shi Isa Ali da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
Kai da Baba Makeri, yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko a yau, sakon haɗin giwa ne daga Kaka Miyadi Alhaji Bukar Gusuma da Masar dake jihar Borno. Da kofe da ɗaye Usman Farija Bowawad, tare da comrade Baba Ganasa Balte. Inda suka ce, Assalamu alaikum sashen Hausa. Cikin takaici za mu tsokaci kan zanga-zanga da ake ci gaba a Najeriya. Haba ɗan uwa matasan kudancin Najeriya, ya kamata ku dinga sara kuna kuma duba bakin gatari. Ya kamata ku biyewa batun garin ma aiki ba. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya da masu hannu da shuni da malaman addini da ma duk mai ruwa da tsaki a Najeriya su ƙara bada gudummawar su ta ganin an kawo ƙarshen wannan masifa da ya tunƙaro mu. Sai kuma sako na gaba da muka samu daga jihar Bauchi daga hannun Husaini Abadambam. Shi kuma cewa yayi VOA Hausa. Da farko ina mai nuna takaici na tare da alheri bisa abinda wasu daga cikin matasan kudancin kasar mu Najeriya suka yi a cikewa da sunan zanga-zanga NSAS inda suka gudanar da ta'addanci wanda ya haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyi. Hakika hakan abin Allah wadai ne. A ƙarshe muna yin kira ga gare ku matasan kudancin kasar mu Najeriya cewa da ku guji barin wasu gurbatattun mutane suna amfani da ku wajen tada zaune tsaye domin babu wata riba ta yin hakan illa yin nadama ko da na sani. A ƙarshe addu'ar mu ita ce Allah ya mana maganin dukkan wanda baya son kasar mu ta zauna lafiya. Amin. Sai kuma sako da muka samu daga yana matar Garba Sabiola Gashuwa. Ita kuma cewa tayi Salam VOA Hausa. Ni ga tsohon abararren shugaban Sudan Umar Albashir da makarabansa da kotun ICC tayi hakan ya yi daidai gani yadda ya kashe dubban al'ummar yankin Darfur. Sai kuma sako na ƙarshe da muka samu wanda shi ma haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori. Rabiu da Kwadinari da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sai kuma cewa sukai Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama ni tambaya ga jami'an Amnesty International kasar mu Najeriya. Wai suna ina ne ake kashe mutane a jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da Niger a kullum kuma ana fashe musu dukiya amma ba mu ji sun fito suna nuna alhinin su ba. To ma da lamun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu goron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin wani taro da ya da tsakanin shugabannin ƙasar a ranar Juma'a, inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan. Amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi. A cewar jaridar New York Times, an samu rahoton sama da mutum 82,000 da suka kamu da cutar a ranar Juma'a a sassan Amurka. Lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan Yulin da ya gabata, inda ya ɗara da mutum 6,000. Jaridar ta Times ta kuma ruwaito cewa kusan Amurkawa 41,000 na kwanciya a asibiti, abin da ya daidai da ƙarin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata.
To masu sauraro, a nan ba mu da sa'aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Mun sa madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Lalo da ya kai ni gabatarwa, sai Hailu Hailu wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kariki sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.